Mamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya na sa'o'i 48 da aka samu a wasu sassan jihar nan a ranakun 2 da 3 ga watan Agusta ya jawo gagarumar asara da ta hada da asarar rayuka da dimbin dukiya na miliyoyin naira. A karamar hukumar Ajingi, wani gini da ya rushe sakamakon ruwan sama ya yi sanadiyar mutuwar ƴar Dayyabu Abdullahi mai shekaru 4 a duniya. Kana ibtila'in ya halaka yarinyar Abu Fura Hudu ƴar shekara 5 kamar yadda suka shaida wa Arewa Radio.
Allah dai ya kawo sanadin wannan ruwa, dakuna guda 2 sun fado yarinya ta Allah ya mutu a Ajingi a unguwar Malaka.
Allah ya kawo mini ibtila'i na mutuwar yarinya a kunkurawar karan makama ne unguwar ƴan kunu. Matata ta ji ginin ya motsa ta tuwo da ƴar bulan ya faskaro ya bugi yarinya ta kita mutu a gurin.
Kazalika a ƙauyen Gwanda dake karamar hukumar Dambatta, wani dattijo mai shekaru 75 Malam Haruna Dahiru ya rasa matarsa sakamakon mamakon ruwan sama.
Ai ne faɗin kwanan ne ma na manta.
Allah sarki ba wallahi ubangiji Allah ya ji kanta.
Eh amma Allah
ya mata rahama.
Ka san ne duru da wani.
Ambaliyar ta raba Ai mai casa mahaifiyar marayu da gidanta a yankin Dambagina dake karamar hukumar Dawakin Tofa. Yanzu haka dai sun samu matsuguni a makota.
Wallahi gaba ɗaya gidan ya tashi, babu ko kadan marayu ne da ni. Daki babu ko ɗaya wanda zamu zauna. Ni dai gina na ya tashi gaba ɗaya. Makotan namu anan dai nake ciki wannan gidan nasu bai fadi ba, kuma su din ma dai ana taka tsantsan ne tunda yake wanda ko ginin ka ko gida bai rushe ba ya tsage kana cikin tashin hankali. Tamu mana makwanci tunda ni dai marayu nake riko, ni nake fita nake nema abin da zan ci.
Mamakon ruwan da ya shafi gidaje 346 a yankin Shuwawa da Dambagina, yanzu haka dai mutane da dama suna rayuwa ne a wani fili. Idan dare yayi su nemi makwanci a gidan ƴan uwa da abokanan arziki.
Dakuna mu ga hinan babu gidan kwana ma muke zuwa. She mun kwana gidan kwana kuma mu dawo nan. Ruwa ne ya rushe mu. Ba abin da muka dauka.
Bangaren mu daki mu gaba ɗaya ya kifi ba abin da muka samu. Eh anan muke wuni hada da dare kuma mu koma gurin kwanciya da safe mu da daren kaiwa mu dawo mu zo mu zazzauna.
Duk da gargadin da hukumar dake kula da yanayin ƙasa ta Naimetrayi, babban sakataren hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Kano Dr. Sale Aliyu Jili ya ce hukumar ta samu adadin waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a bana fiye da shekarar da ta gabata. A cewarsa, yayin da ambaliyar ruwa ta lalata gidaje 3,337 a shekarar da ta gabata a nan Kano, rahotannin wucin gadi da hukumar ta tattara a bana ya nuna cewa mutane 9 ne suka mutu, kana guda 9 suka jikkata, yayin da gidaje 6,417 suka lalace.
An samu jimla 6,417, wannan duka gidaje ne ko sun rushe gaba daya ko rabin su ya rushe ko kuma rufin su ya yayi. Sannan an samu 9 wanda suka rasu a wannan damunar. Sannan waɗannan haka an samu 9 wanda kuma su suka ji raunuka iri daban-daban.
Jiliya ce an kiyasta asarar da aka yi akan sama da naira miliyan 541, sai dai hukumar ba ta da kayan agaji da za ta tallafa waɗanda abin ya shafa duk da tsananin buƙatar haka.
Da muka kiyasa asarar da aka yi a wannan labari kawai da muka baku na waɗannan ƙananan hukumomi 11 ya zama an samu asara ta dukiya ta miliyan 541,600. To wannan sune irin asarar da aka yi a wannan jiha, iya wanda suka zo hannun mu kenan.
Lamarin ba wai garuruwan da ke wajen birnin Kano kadai ya shafa ba. Yawancin wurare masu muhimmanci a cikin birni sun fuskanci ire-iren waɗannan matsala sakamakon rashin kyan hanya da zubar da shara ba bisa ka'ida ba, da kuma rashin tsari na magudanar ruwa. Da aka tuntubi daraktan tsare-tsare da sa ido a ma'aikatar muhalli ta jiha, Dr. Garba Sale Ahmad, ya bayyana rashin kula da muhalli da kwaɗayi da kuma rashin sanin matsalolin sauyin yanayi da ma matsalar dumamar yanayi a matsayin manyan dalilan da ke haddasa ambaliyar ruwa.
Akwai talauci wanda yake sa dan adam wanda yake bashi da karfin tattalin arzikin da ya kamata ya abun da ya kamata yake ya ga dama. Akwai kuma hadama ta dan adam na neman makamashi da kuma fitar da kayayyaki ya sayar ya arziki. Akwai jahilci, duk da za a kira mutum a ce masa ga abin da zai ya kaucewa matsala sai ya kin aiki da sanin da yayi.
Daga nan sai ya bada tabbacin cewa gwamnatin jiha za ta ci gaba da wayar da kan jama'a akan tsaftar muhalli tare da daukan tsauraran matakai akan masu karya doka.